fin d'année et nous souhaitons.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis, biga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa Najeriya ta zama ƙasa ta shida da tafi yawan jama'a a duniya. Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowane daren ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi muku alƙawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin waɗanne irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocinku sun yi muku a wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2025? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin wanda ake zargi da hannu a harin babban mota da aka kai a New Orleans wanda ya kashe akalla mutane 14 ya aikata laifin shi kadai kuma ya samu kwarin gwiwa ne daga kungiyar ta'addanci ta ISIS. A baya dai jami'ai sun ce suna duba yiwuwar cewa wanda ake zargin ko ya hada kai da wasu. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun bayyana manema labarai yau Alhamis kan binciken da ake yi kan ta'addanci inda wanda ake zargin Shamsuddin Jabbar mai shekaru 42 ya auka wata motar daukan kaya a cikin jama'a tare da bude wuta akan titin Bourbon mai farin jini a birnin. Bisa daruruwan tambayoyi da sake duba kiran da maharin ya yi da shafukan sada zumunta da dukkan na'urorinsa, muna da kwarin gwiwa a wannan lokacin cewa babu wasu da ke da hannu a ciki, inji Christopher Ray na sashen yaƙi da ta'addanci na FBI a yau Alhamis a wani taron manema labarai. Likitoci sun ce har-haren jiragen yaƙin Isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin Gaza yau Alhamis, ciki har da mutane 10 a wani tenti da ke zaman matsugunnin iyalansu. Ana ci gaba da kai har-haren bombai a kullun yayin da ƙoƙarin tabbatar da tsagaita wuta ya ci tura. Akalla wasu 15 kuma sun jikkata a har-haren na ranar Alhamis. Wani harin da aka kai da sanyin safiya a yankin tekun da ake kira Muwasi ya kashe akalla mutane 10 da suka haɗa da yara 3 da wasu manya jami'an 'yan sandan Hamas 2. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari akan wani babban jami'in 'yan sandan da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Ya ce yana da hannu wajen tattara bayanan sirri bangaren Hamas da ke amfani da shi wajen kai hare-hare kan sojojin Isra'ila. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, kafofin labaran ƙasar Siriya sun ci jami'an tsaron ƙasar sun gudanar da bincike domin gano tsofaffin sojoji da mayakan sa-kai masu goyon bayan Assad a birnin Homs da suka ƙi miƙa makamansu. Kamfan dillancin labaran sana'a ya nakalto wani jami'in soji yana cewa 'yan tawayen da suka hambar da gwamnatin Bashar al-Assad na tsawon lokaci sun kafa cibiyoyi a birnin Homs domin sojoji da 'yan ta'adda su miƙa makamansu a wani mataki da aka ɗauka a wasu sassan ƙasar ta Siriya. Rahoton ya ce sabbin hukumomin Siriya sun samu rahotanni makonni da suka gabata cewa akwai ragowar mayakan sa-kai masu goyon bayan Assad a Homs. Masu zanga-zanga 12 ne suka taru a birnin Doma na ƙasar Siriya a ranar Laraba domin neman a basu amsa dangane da ɓacewar wasu fitattun 'yan gwagwarmaya 4 da aka sace sama da shekaru 10 da suka gabata. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Italiya ta gayyaci jakadan Iran a yau Alhamis domin neman a gaggauta sakin 'yar jarida Cecilia Sala wacce aka tsare a Tehran a ranar 19 ga watan Disamba yayin da take aiki bisa takardar biza ta aikin jarida. Ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar ta nuna matuƙar damuwa kan tsare Sala tare da jaddada buƙatar mutunta haƙƙin ɗan adam da mutunta haƙƙinta. Kafofin yaɗa labaran Italiya sun ba da rahoton cewa Sala na cikin wani ɗaki da aka killace mai sanyin gaske kuma ba haske dare ko rana an kwace gilashinta kuma ba ta hulɗa da duniyar waje. Sakatare janar ma'aikatar harkokin wajen Italiya Riccardo Guerriglia ya buƙaci da a bar ma'aikatan ofishin jakadancin da ke teran su ziyarci Sala tare da ba ta kayan jin daɗi da aka hana ta zuwa, in ji ma'aikatar.
Sarki Lu Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Wata cibiyar Majalisar Dinkin Duniya ta sanar cewa a yanzu Najeriya ita ce ta shida daga cikin ƙasashe 50 masu yawan jama'a a duniya. Hukumar Gidayen Jama'a ta ƙasa Najeriya ta bayyana cewa cikin watanni uku na ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2024 ta yi rajistar sabbin masu haihuwa sama da miliyan 10. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata cibiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa yanzu Najeriya ita ce ta shida daga cikin ƙasashe kimanin 50 masu yawan jama'a a duniya. Wannan cibiya dai ta nuna cewar ƙasashe da ke da yawan jama'a waɗanda Najeriya ke cikinsu suna da matsalar ƙoƙarin rashin iya tantance yawan jama'a tasu da matsalar kasafin kuɗi da zai tallafi rayuwar jama'arsu. Cibiyar dai ta ce a yanzu Najeriya na da yawan tarin jama'a da ya kai akalla miliyan 235,111,655 kuma ya sa na tuntuɓi shugaban hukumar Gidayar Jama'a ta ƙasa Malam Nasiru Isa ya ce. Yana cewa ne rashin bin tsarin iyali yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa ƙaruwar jama'a a Najeriya kuma ba tare da kulawa da hidimominsu ba, musamman ma karatunsu, har ma su kai ga fadawa hannun miyagun diya, wanda hakan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta da kuma rashin samun damar musamman shiga wurare daban-daban inda muke gudanar da ayyukanmu. Yawan jama'a dai da ke daɗa tumbatsa a Najeriya ya sa na tattauna da wasu daga cikin miliyoyin 'yan ƙasar ta Najeriya.
My name is Sandra Moses. I have 5 children. Yes, I'm aware of family planning because I...
Wannan tana cewa ne sunana Sandara, ina da ƴaƴa akalla 5 kuma nike kula da ɗawainiyarsu, na san kuma da tsarin ƙayyade iyali kuma na karɓe shi hannu bibbiyu domin gudun samun matsala. Yanzu dai rayuwa ba tabbas, haka muke ta maneji, muna kula da ƴaƴanmu.
So we are just trying to adapt to the nature we find ourselves.
Sunana Muhammad Bello, ina da ƴaƴa 13, ina da makwabci da adda ƴaƴa 4, ina da wanda adda ƴaƴa 7, ina da wanda adda ƴaƴa 20, har da wani akoyo yayin da sun je asibiti kuma an rubuto min takarda ta magani kuma wajen 1,701. Kaga yanayi ne wanda ake cikin wuya.
Tuni dai masana suka fara tsokaci dangane da wannan rahoto na yawaitar jama'a a Najeriya. Professor Usman Kibok na fannin sanin halayyar dan adam a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce
yawan jama'a wani lokaci alkhairi ne in ka zuba kaman China ma ai. Yawan jama'a suna taimaka maka kasuwa ta haɓaka wajen sayayya. Najeriya tana da ma'adanai iri-iri daga wanda inda za a muna shugabanci na gari. Yawan jama'a ba komai bane.
Ya zamanta cewa za ta kasance a haka.
Jama'a da kekan za su ba za ta yi kyau ba, saboda gaskiya gaga mutane suna tasowa, yara suna tasowa ma aiki. Galibin mutane kashi 50 ko fiye da haka yanzu ba su a samu abinci kashi 3 a rana. Yawan jama'a ai za ka ga mutanenmu ba su da tsari ne. Yanzu in ka zuba ka ga yawan almajiran da suke yawo a tituna, abin sai baka tsoro.
Kwana-kwanan nan dai hukumar kula da yawan jama'a ta ƙasa, wato National Population Commission, ta bayyana cewa cikin watanni 3 kacal a cikin shekarar da ta gabata ta karɓi sabbin haihuwa kimanin miliyan 10 waɗanda aka riga aka yi wa rijista. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. To a gefe guda kuma, yau za ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku. Shin wane irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocinku sun yi muku a wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2025? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sabuwar shekarar 2025 miladiya, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi zai yi duba akan manufofin taron kasashen duniya na magance matsalolin sauyin yanayi da kwararowar hamada. Sai kuma batun janyewar wasu manyan bankunan Amurka daga yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya a bangaren bada lamuni don tabbatar da rage iskar carbon da ake fitarwa cikin muhalli ko kuma net zero emission. Sunana Aisha Mu'azu. Za mu yi shimfiɗar shirin na wannan shekara ta 2025 da manufofin tarukan COP da ya gudana a bara. Kasancewar bayanan bayan taron na bara ne za su taimaka wajen tsara alƙiblar da ƙasashe za su karkata a kai a cikin wannan shekarar. Kuma bayanan shugaban hukumar kula da al'amuran kwararowar hamada ta Najeriya, Great Greenwald Dr. Saleh Abubakar, sun nuna cewa kasashen da suka halarci taron masu fama da matsalolin kwararowar hamada sun yi nazari akan wasu dabaru da za su taimaka wa waɗannan kasashen samun kuɗaɗen shiga daga dangin bishiyun da za su dasa.
Gangami ne na duniya da suke taruwa su yi sharhi da kuma bayanai da dama da kuma gwaje-gwaje na irin yadda aka cimma burin taron da za a yi na yaki da hamada a kasashen duniya gaba ɗaya. Wato taro ne na al'umman kasashen duniya gaba ɗaya akan kuduri da aka ɗauka na aniyan yaki da shi wannan kwararowar hamada. Kasashe fiye da 130 da suka halarci wannan taro, kasashe da wanda suka taho da abubuwa na kala-kala waɗanda suke sarrafa abubuwa wanda suka zo su nuna ma duniya, kamar mu ma yadda muka tafi daga Najeriya mu ma da namu. Misali a Saudi Arabia akwai abubuwa da muka gani kala-kala da suke sarrafa dibino suke da shi. Kuma daga nan Najeriya mun ɗauki ɗan samfurin waɗansu abubuwa da muke da kamfanin mukanmu da suke sarrafa dibino. Ana yin wani abu kamar chocolate, suna yin wani abu kamar syrup, ana yin wani snack haka nan da shi, duk dai ana packaging ana saidawa.
Waɗanne muhimman abubuwa ne suke kan ajandar wannan taron?
Wato manya-manyan abubuwa da suke tina kowa ya zo ya nuna ma duniya kwazansa na ƙoƙarin kare hamada da kwararowa cikin ƙasashensu. Misali a China yanzu abin da suka yi ma shi ne sun dasa bishiyoyi biliyan ɗaya. Biliyan wato ana nufin miliyan sau dubu. Wannan kuma shi ne abin da ya sake ba ma Indiya ƙwarin gwiwa a kan cewa su ma suna da irin yin dashen bishiyoyi har biliyan ɗaya a ƙasarsu. To wannan abubuwa gaskiya ɗan sa mana ƙaimi a cikin ayyukanmu wanda muke ganin da yadda muke so mu yi na daɗin yanzu za mu ƙara ma sosai. Kuma za mu ja hankulan mutane mu gaya musu a kan kamata ya yi duka mu haɗa hannu kowa da kowa ya shiga wannan dashen baji ba gani.
Shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Saleh Anka ya yi bayani ne akan tsarin da Najeriya ta bijiro da shi na samun wakilcin 'yan ƙasar a wurin taron ƙasashen duniya kan sauyin yanayi, wanda ake fiye zargin tana yawan tara mutane da ba sa tsina nawa ƙasar komai a wuraren tarukan.
Taron da aka yi bara da aka gama ba da dadewa din nan ba, wanda muka je birnin Azerbaijan, ya zo da tsari na daban, wanda kuma tsare-tsaren nan za a fara ganin su idan wannan shekarar ana sa rai kafin a ce mun je birnin Bonn a watan 6 da za a yi insha Allah a duba abubuwan ma da ba a iya karasawa ba. To da dai a ci gaba da bibiya kafin a yi nisa. Ana ga wakilci ko kuma jama'a da ake turawa ya danganta da ba aka tura. Kamar bara a birnin Azerbaijan, abin da na sani shine an duba daga cikin kusan kowace jiha an nemi wakilci na waye zai iya ake ganin zai iya wakiltar Najeriya akan wannan taro su saboda haka bana kuma ba a dauki mutane haka kawai ba abinda muka sani cewa sai da aka yi horo na musamman na kwana biyar na waɗanda aka zaba ma tukuna cikin waɗanda aka zaba din abinda na san an yi shine ba ma kowa ne da ya je wannan horon aka ba shi damar cewa zai iya shiga ya magana a maimakon Najeriya ba kuma ina ga cewa ya danganta da suwa aka dauka din ana bukatar mutane da yawa su je to amma kuma abin da ya kamata a sani cewa wasu ba da kake tunanin cewa an ba su wannan izini na cewa su je a maimakon Najeriya ba yana nufin Najeriya ta ba su kuɗi ba na cewa su je din yawanci da haga akwai wanda ba sa ma kasar kuma ƴan Najeriya ne suna da wani abubuwa da za su iya zuwa su taimaka a nan gurin da ya kamata su zo to idan kuma ba su zo da sunan kasar su ba ba za su iya jin daɗi ko kuma su zo su taimaka abin da ake bukata a yi ba yawanci da haka suna da kuɗaɗe da za su iya zuwa su halarci taron amma kuma abin da suke so su kawo a kasar su suke so su kawo wa waɗanda za su zo da su na haɗu da ƴan Najeriya da ta zo da tag na Kenya tana cikin ba daɗi kuma ba ta samu dama da za ta iya zuwa ta gabatar da abin da take so ba to kaga ina ga irin waɗannan za a iya ba su dama domin su zo su ma su ba da taimakon su domin ana bukatar kowa da kowa ya zo
Mujallar Financial Times a ranar Talata 1 ga watan Janairun 2025 ta ce Citibank da Bank of America sun janye daga kawancen ba da tallafin lamuni don ciyar da shirin Net Zero Emission. Dalilin haka ne na tuntuɓi Farfesa Adamu Idris Tanko, masani kan al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban Jami'ar Baba Ahmad da ke Kano.
Idan aka kalli lamarin haka a sama sai ka ga kamar lamari ne da zai kuntata matuka abu ne da kusan zai ba da tsoro a ce ga bankuna da suke ba da lamuni yanzu kuma suna jajjanyewa domin idan aka duba a shekarar 2021 da bankuna gaba daya suka yi wata yarjejeniya na cewa za su ba da tallafi na yadda za a samar da mafita wannan harka na sauyin yanayi wanda ana ganin yadda suka doshi abun nan da shekarar 2050 za a sami tsaiko na wannan matsala da nake ciki su waɗannan bankuna guda biyu da kai kira na Citibank a yadda alƙalma suka nuna shine banki mai ƙarfi na hudu a yadda yake ba da gudunmawa wajen wannan harka da shi kuma bankin America shine banki mai ƙarfi na takwas da yake ba da gudunmawa a wannan harka so waɗannan bankuna idan suka janye gaskiya za a samu matsala amma idan aka duba da can me suke yi me tallafin su yake nuna shi Citibank misali abin da ya nuna shine zai ba da tallafi na kamar trillion guda daga nan zuwa shekarar 2050 wanda idan ka kwatanta da abin da ake bukata ana bukatar fa trillion ne guda 125 to ga wanda yake zai ba da trillion daya ai kaga ba za ka ce wannan zai gurgunta harkar ba gaba daya to amma kullun yana ba da kwarin gwiwa idan har kaga akwai wanda zai baka tallafi kuma idan aka kalli tafiyar sai a ga shi wannan bankin duk da yana ba da wannan tallafi ne yadda za a gudanar da wannan harka kuma can ya je yana ba da tallafi ne yadda za a ciyar da harkar haƙar gas da iskar gas da kwan da sauran dangi na mai sai ka ga a cikin shekarar 2023 kawai ya ba da tallafi na dala biliyan 441 to idan aka duba wannan sai a ga kamar yana amai ne kuma yana lashewa daman tafiyar gaskiya kamar babu yakinin cewa gaskiya ce abinda yanzu ya bujiro musu waɗannan bankuna shine matsi da za su shiga na yadda sabuwar gwamnatin Amurka ake ganin su kuma sun bujiro da yaƙi da duk wanda ya ce shi kuma ba zai ba da tallafi wajen harkar haƙo kwal da sauran dangi na mai ba.
Sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan mai duka ya amince, samu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azu ce take cewa mutara a shiri na gaba
to madalla gaida Aisha yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin wadanne irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocinku sun yi muku a wannan sabon shekara da muka shiga ta 2025 kamar da muka ce lambar wayar da za a kira ita ce to mun sami kira na farko daga jihar Niger waye akan layi
Muhammadu Ahil Balli kana magana da injiniya mai gero matsayi kun ta goye a Niger
to injiniya muna jinka
to yanzu shekara ta 2025 muna fata alheri abinda mu nan jihar Niger babu abin da ke kiwon to a kauye akan rashin tsaro da rashin hanya to dan haka muna fata Allah ka sa 2025 yanzu mu samu canji saboda rashin tsaro da rashin hanya a jihar Niger ya yawa dan haka gwamnatoci Allah ya ba su iko su yi mana gyara mu samu canji 2025
to amin da fatan gwamnatin ta ji wannan kira na ku injiniya mai giro yanzu mun samu kira daga jihar Nasarawa waye akan layi
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare
to Bashir Tela muna jinka
muna cike da farin ciki don Allah ya yi mana wannan shekara da dare da lafiya to kuma shugabanni mutum ne kan shugaban kasa har zuwa gononi sai an kamata a samar da tsaro to kuma wannan hali da al'umma suke ciki da matsalolin rayuwa ya kamata ce shugabanni su duba na ku da Bashir Tela daga nan lafiyan bare bare tashi lafiya
to mun gode Bashir Tela daga jihar Nasarawa yanzu mun samu kira daga Niger waye akan layi
kuna tare da mai sauraron ku Abdul Kasko nan muke in fara wadata kawa jamhuriyar Niger
to Abdul Kasko muna jinka
eh ni ra'ayi na da zan fada shi ne dai shugaba dai shugaba ne ya kamata a ci gaba da yin ma shugaba jiyayya din ba Allah in ya riga tsoron mutum ita mulki dole a yi shi abin da shika so shi kuma san da rayuwar da ya rata shi aiki tsakani da Allah saboda duk abin da kallaka kake so yana yau ne wanda ya rata wani cece ku ce wani ce gobe zai kawo maka sa alheri abin da ya kamata shi ne a zama cikin ya dai madarni ki daya a ci gaba da abubuwi kasashen nan na shi zama na lahira saboda babu shugaba mai fata kasashen salalaci
to mun gode Abdul Kasko daga jamhuriyar Nijar yanzu zamu koma Najeriya jihar Kaduna waye akan layi
to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Ibrahim Alaramma
to ni abin da nake so in gaishe to a gabanin sun yi a wannan shekara su tsaya tukuru su yi al'ummar su aiki kowane yanki akwai irin matsalan da ya fi damun su akwai matsalan tsaro akwai wanda tallafi yake nema na noma akwai wanda hanya suke nema to su tabbatar da cewa alƙawuran nan da suka yi ma al'umma sun cika sannan duk wani buƙatu nasu a siyasance bangaren ilimi ne tabbatar da cewa sun ma al'umman su abin da suke bukata su fifita al'umman su ba wai su fifita kansu ba nagode
so mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna waye akan layi
ana magana da Bello Alale Buwa
to Bello muna jinka
Bello Alale Buwa
eh muna jinka menene ra'ayinka
alhaki kan gaskiya ni ra'ayi na ya karkata ne akan maganar da girma Muhammadu Sana ya yi
muna tambaya ne yau tambayar mu shine shine wane irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocin ku sun yi muku a wannan sabon shekara da muka shiga ta 2025
to sai da mu yi muku fatan alheri su ke kuwa da banin namu saboda
to na ga kamar layin Bello da matsala waye akan layi waye akan layi daga jihar Kaduna alaikum salam
barka da yamma barka da
rike yawa barka ka dai
yawa kana tare da iya tun da Nigeria da ta mako to ba jihar Kaduna
to muna jin ka menene ra'ayinka
to ga ra'ayi ta wannan shekara da muka shiga bangiji Allah ya sa ita da wadal kai da cinka
amin
sannan kuma matsaloli da aka fuskanta a baya muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana sauki a kasashen mu da duniya ga baki daya
to amin
sannan kuma muna kira ga ainihin shugabannin mu don Allah don annabi nan da aka dora masu don Allah da annabi su yi kokari su yi iyayen su samu su tsara irin abubuwan da talakawa suka dora masu sannan kuma muna kira ga malamai a ci gaba da addu'a a kafin duniya. Allah ya kawo mana sauki a kan musulmi da ke kawo da nasarar tattalin arzikin duniya gaba da.
To amin, mun gode. Yanzu za mu je jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Salamu alaikum. Da farko dai Garba Sale likitar Kido ne daga nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
To Garba Sale, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode Allah Ubangiji madaukakin sarki da muka shiga wannan shekara ta 2025 lafiya. Kamar yadda muka shiga lafiya, muna fata kuma Allah ya sa mu ga ƙarshen ta lafiya. Amma a ra'ayina a nan shine kamar yadda mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya samu wanda da yin yayin zaman lafiya. To buri na shine mu kuma mun zauna lafiya. Na biyu kuma ina fata nauyin da ni nake so na ga shugabanninmu sun sauke na farko a samar da tsaro. Sannan tunda wannan kasa an gina ta da noma ne, to ina fata za a kirkiro da hanyar noma ko wadansu gwamnoni a samar da hanyar noma nan domin a bunƙasa ƙasa da arziki. Sannan na ƙarshe kuma a samo ma matasa aiki ta kowane ɓangare. Nawa buɗe kenan, na gode.
To mun gode Garba Sale daga jihar Nasarawa. Yanzu za mu liƙa jihar Taraba. Waye akan layi?
Madama ce kan kwagayen ɗan Anasa.
To Badama shi, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne suna alƙawarin da suke mana su fita mana alƙawarin da muka suka yi muka fita ɗaya su san da wasu a gaban Allah kanin gobe shi ne fata ne su wanda gyara kuma su gina su ga hanyar mu manya biya su ya tare na da zuwa jalin da an gagar gyarawa za ka zuwa Allah su kya su gyara mana su fita ne.
To ina ga layin Badama shi kamar ya katse. To waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam, da wa muke magana?
To masha Allah, kai ne kana da Aminu mai albasa, na kira ka anan dai an albasa tumatur.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine zuwa ga wannan gwamnati ko kuma ce wannan sabon shekara mun shiga, muna kira ga gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Akwai hanyar da ta dumasuwa daga garin Kauran Nido zuwa garin Abdulsalami. Allah shi da muna wannan haya domin ya cika mun alƙawarin da yi. Kuna mu shugaban nan fata alheri.
To mun gode. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayar taku. Muna godiya ƙwarai da gaske da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin wanda ake zargi da hannu a harin babban mota da aka kai New Orleans, wanda ya kashe akalla mutane 14 ya aikata laifin shi kadai kuma ya samu kwarin gwiwa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS. A baya da jami'ai sun ce suna duba yiwuwar cewa ko wanda ake zargin ko ya haɗa kai da wasu. Likitoci sun ce hararren jiragen yakin Isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin Gaza a yau Alhamis, ciki har da mutane 10 a wantanti da ke zaman matsugunnin iyalansu. Ana ci gaba da kai hararren bamai a kullun yayin kokarin tabbatar da tsagaita wuta ya cutura. Akalla mutane 15 sun jikkata a hararren ranar Alhamis. To yau Alhamis din da ya kawo fin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun ce jami'an tsaron ƙasar sun gudanar da bincike domin gano tsaffin sojoji da mayakan sa kai masu goyon bayan Assad a birnin Homs da suka kimi ga makamansu. Kamfanin dillancin labaran sana'a ya nakalto wani jami'in soja yana cewa 'yan tawayen da suka hanbar da gwamnatin Bashar al-Assad na tsawon lokaci sun kafa cibiyoyi a birnin Homs domin sojoji da 'yan ta'adda su miƙa makamansu a wani mataki da aka ɗauka a wasu sassan ƙasar ta Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta gayyaci jakadan na Iran a yau Alhamis domin neman a gaggauta sakin 'yar jarida Cecilia Sala, wacce aka tsare a Tehran a ranar 19 ga watan Disamba yayin da take aiki bisa takardar biza ta aikin jarida. Ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa ta fitar ta nuna matukar damuwa kan tsare Sala tare da jaddada buƙatar mutunta haƙƙin ɗan adam da mutunta haƙƙinta nata na kanta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni, da kuma da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sayi ne lafiya. Assalamu alaikum.